الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bayaka yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkan mu da saduwa a wannan yammaci na Laraba daren Alhamis yau muna 19 ne ga watan Ramadan bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam shekara 1446 wanda kuma ya dace da 19 ga watan 3 hijiran miladiya 2025 shi gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma idan ba manta ba mun tsaya ne ji a ƙarshen aya ta 90 daidai cikin wannan sura mai albarka suratu taha yau za mu tashi daga kan aya ta 90 din insha Allah daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin ihya'u sunna dake wannan unguwa ta fantami a nan cikin garin Gombe fatar jahar Gombe muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da dukkanin sauran garurukan mu gaba daya kafin mu shiga akwai tambaya kamar haka ko tambayoyi mai tambaya na farko yana cewa dangane da abin da shafi sahun sallah ana hada kafofi sannan ana hada kafada to sai yace a hada kafofin a matsi shine daidai ko kuma dai a hada sun kawo su hadu ban gane ko kun gane tambayar ba akwai wanda he sun matsa ka sosai kaji cewa lalle ana sahu wannan daidai ne ko kuma dai a ba sai an matsa kafofin ba to kai daga jin wannan matsayewan ka san ba sunna bane ba babu matsayewa cikin addini ma ja'ala Allah alaikum fi dini min harajin millati abikum ibrahim galibi mutane sukan wuce gona da iri ne wajen abubuwa ina fata an gane na farko dai hada sahu a sallah abu ne da shari'a ta kwadaitar sosai cikin hadisi da yawa Annabi bai makabbarta sallah bayan an tada iqama sai ya tabbata sahu ya hadu zai ta maimaitawa da ruwayo daban-daban sawu sufufakum kaza 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 da ire-iren wadannan ruwayan yakan ce fa inna taswiyata sufufi min tamami salati ko min iqami salati sannan akwai inda ke cewa ko ku daidaita sahunku ko Allah ainihin bambanta tsakanin zukatanku duk wadannan kwadaitarwa ne akan cewa a hada sahu to malamai sun tattauna shin hada sahu wajibi ne ko sunna ce musahabiya jamhurin malamai in muka ce jamhurin muna nufin majority mafi yawan malamai sun tafi akan hada sahu a sallah sunna ce musahabiya bai cikin sharudda na karban sallah bai cikin rukunai na sallah bai cikin wajiban sallah da sauransu abu ne da shari'a ta kwadaitar kuma sunna ne musahabiya amma ba wajibi bane ba an samu kadan minority cikin malamai da suka tafi akan cewa wajibi ne kun fahimci wannan abin da ke amma har wanda suka ce wajibi ne din ba su ce in aka yi sallah sahu bi hadu ba sallan ta baci ina fata kun fahimci wannan abin da ke a takaice dai abu ne da ake so a hada sahu menene hada sahu shine hada kafofi da kuma ainihin kafadu amma a matsayi din nan wannan ba sunna bane ba kawai wuce guna da iri ne shi wani ustazu in ba yayi ya mammatse ku ba kaga yana ta ware kafan shi shi kadai yana kakkarwa kamar mai aljanu wanda yana cikin sunna wai ina fata an gane wallahi wannan ba daidai bane ba kuma ko ne hada sahu da ake madadin sahu a ce mutum 10 ya kamata su tsaya sai mutum 12 su shiga sai ga an yi haka wancan ma yayi haka to wannan kuma ya zama shirme kenan shi sallah nan din ka duk alqibla ake so ya kalla ko idan kai haka kana kallon wani wurin da ba alqibla ba kenan ina fata an gane to duk waɗannan wuce gona da iri ne irin namu har kuma a ji a saba wa sunnan da ake nema a yi to gaskiya ƴan uwa kiyaye ba a so a matsu in za a matsu a sahu ma wani ya fita musamman wanda ya shigo daga baya a ce ya ustazu yi hakuri kama kara ko ma sahu na biyu a bar mutane ya zamo sun miƙe sahu kawai a hada shi amma a takura mutane kaga wani matashi fa ya matse wani tsoho wanda yana cikin sunna wai amma wani irin sunna ne wannan a takaice dai gaskiya wannan matsa kafofi da ake din a kawai tashaddud ne tsanani ne da wuce gona da iri, Allah ya sa mu gyara. Sai wannan yana tambaya dangane da kunut da ake yi a na witiri da kuma na nawazir. Kunut na witiri shine da wanda ake lokacin tarawihi a raka'an karshe liman addu'a ana cewa amin. Kunutun nawazir kuma wanda ake a sallan farilla in wani abu ya faru a ce a ci al-kunut, duk da yanzu dai an daina. Ina fata an gane, tunda malamai sun shaida sun daina al-kunut su talakawa su mutu. Amma da an yi ci al-kunut a masallatai, ina fata an gane, ya kamata a gyara. A yanzu aka fi ma buƙatar al-kunut a masallatai, halin da muke ci na insecurity da baƙin talauci da tsananin rayuwa da matsaloli da bad leadership, duk ana buƙatar al-kunut. Ta ma an yi shiru dai, muna jira a fidda fatawa. So sai yake cewa a ina ake yin su? To wasu malami sun ce kunut na witiri akan yi shi ne bayan an dauko daga ruku'u, kunutun nawazil kuma kafin a tafi ruku'u. Wannan shine abin da galibi zaka ji malami suna faɗa. Amma ɗaya daga cikin manyan malamai yayi maganganu cewa kowanne ana yin shi a ko'ina. Wannan kuma shine ra'ayin ɗaya daga cikin malaman mu ko da anan a Najeriya, Dr. Bashir Al-Furqan. Shi yana da ra'ayin kunutun nawazil da kunut na witiri dukkansu akan yi su kafin ruku'u ko bayan ruku'u. Babu wani dalilin cewa wannan ga inda ake, duk wanda ka yi ce ya yi. Na ji ya yi wannan fatawan kamar shekara 6 da suka wuce, na ji wannan abin daga bakin shi, kuma hadisi fil ɗin shi ne abin da ya karanta kenan. To wannan yana tambaya wai me bambancin farilla da wajibi? Joni ya yi tsaki. Irin tambayar ma ba ta dace ba ko? To shi akwai abin da ya sa ya tambaya, kila ya karanta ne, kila ɗalibin ilimi ne. A wajen malaman ilimi sun tattauna akwai bambanci tsakanin alfardu da alwajib. A wajen jamhurin malamai minal malikiya, shafi'iya, hanabila, Ahmad ibn Hanbal da dai galibin malamai sun ce farilla da wajibi duk abu guda ɗaya ne. Amma Abu Hanifa ya ce ba ɗaya bane ba, suna da bambanci. Kila shi yasa ya tambaya. Amma Abu Hanifa ne ke da wannan ra'ayin. Har wani mai baiti ma yana cewa wal fardu wal wajibu zu taradufi wa malan umanu ila takhalufi. Yace wa wal wajibu wal fardu zu taradif, abu ne guda ɗaya. Yace wa malan nu umanu, amma nu uman ibn bashir shine Abu Hanifa, sunan shi kenan. Wa mala ya karkata ila takhaluf, cewa suna da bambanci. Shi a wurin shin aka ce abu farilla ne, shine abin da ya tabbata da ayan Qur'ani ko da hadisi mutawatiri. Ina fata an gane. Abin da ake ce wajibi kuma abin da ya tabbata da hadisul ahad. Yawa an koma qat'i thubuti da zanni thubut. Wannan matsalan fa akwai ta littattafai sama da shekara 2000 fa. Kun fahimci abin da kyau? Mu Najeriya ne idan matsala ta taso ba a tinkaran ta yanda ya kamata. Amma ba wani sabon abu bane ba. Hadisul mutawatir, hadisul ahad, duk akwai shi a littattafai. Tun ba a kafa Najeriya ba. Tun musuluncin ma bai zo nan ba. Sama da shekara 2000 akwai wannan. Shekara 2200 da ya wuce. Na biyu qat'i thubuti da zanni thubuti, akwai su a littattafai. Ba wani sabon abu bane aka kawo. Illa iyaka kowa da yanda yake kallon abu. Inda kawai ake da dan sabani da shi professor shine watakila ya samu zalar cikin maganar shi. Qat'i thubut ba zanni thubuti ba suna nufin wai ko bai tabbata bane ba, a'a ana nufin daga 51 zuwa 99, amma ba 100% ba. Wannan akwai shi a cikin littattafai. Kun gane ko? Kun san muka tashi magana kuwa adalci muke mishi. Shi duk wanda duk maganganun nasu kowa na da dalilin shi, kuma kowa da inda ya kalla. Shi yasa Dr. Jamilu Zarewa yayi wa matsalan adalci ne tashi magana. Har wasu ma suna jin haushin shi. Sai da ba a so ka faɗi gaskiya. A'a ka goyi bayan inda muke. To kuma ba haka musulunci yake ba. Wani lokaci kuma za ka samu malami mai ilimi ne sai ya raddi a cikin fushi sai ya kuskure shi ma. akwai abin da ya karanta wannan pushin sai ya sa ko ya manta da shi ko ya kawo shi illa iyaka kawai akwai wani babban malami da muke magana da shi kan matsalar nan yace shi kawai abin da bai ji dadin shi ba gaba daya a halin da ake ciki ba lokacin tattauna wannan matsalar bane ba sai lokaci ne da masu karanta hadisi suke ta yawa to bai kamata ya kawo maganan ba amma abin da ya fada din karantawa yi ba shi kirkiro shi kuma Allah ta tafi ahlus sunna kun gane ko alai halin da mu Najeriya sai dai Allah sai yanda muke siyasar mu haka muke so mai da musulunci mu ma inda muke da matsala kenan bambancin ra'ayi bambancin kungiya bambancin wane ne yanda ka san bambancin APC da PDP ga SDP kuma ta taso ita ma Allah sauke wannan ce me bambanci tsakanin salatul ishraq da salatul duha salatul ishraq ita ce idan mutum ya zauna a masallaci bayan sallar asuba yana ta wuridi har rana ta fito sai ya tashi nafila raka'a biyu ita din ce kuma sallar walahan ba su da wani bambanci ana gaya mata salatul ishraq saboda kai ta ne lokacin rana ta fito al ishraq amma ita ce dai salatul duha ba wani abu bane sabo idan kai wannan baka bukatar sallar walaha kuma ina fata an gane lokacin walaha na farawa ne kuma daga fitar rana da minti 20 daga nan har zuwa kafin sallar azhar da minti 10 a minti 15 ba ina nufin kiran sallah ba shigan lokaci ka san shigan lokaci daban lokacin da ake kiran sallah kuma daban ina ga ya kamata mu tsaya anan sun kara mai ce gaskiya ka yawa sun ci mana lokaci da yawa wallahi ta'ala ala wa alam zamu shiga kai tsaye zamu tashi kan aya ta 90 daidai cikin wannan suna mai albarka suratu Taha mai Allah yake
Bismillahir Rahmanir Rahim Wa laqad qala lahum Harun min qablu ya qawmi innama futintum bi wa inna rabbakumur rahmanu fattabi'uni wa ati'u amri qalu lan nadraha 'alayhi 'akifina hatta yarji'a ilayna Musa
Allah subhanahu wa ta'ala yace wa laqad qala lahum Harun min qabl bayan annabi Musa ya bar mutanen shi banu Isra'il ya ainihin halifantar da annabi Harun ya zama halifan shi da zai ci gaba da wa'azi da karantarwa da ainihin yin ababan da annabi Musa yake a lokacin da yake gida aka samu abin da aka samu na ainihin makirci na ainihin samiri ya ainihin sa suka yi shirka suka koma suna bautan dan maraki to sai ya ce walaqad qala lahum Harun min qabl hakika Harun ya gaya musu tun kafin dawowar annabi Musa ya kaume ya ce ya ku mutane na innama futintum bi lalle abun sani kadai an jarrabe ku ne da wannan dan maraki wa inna rabbakum arrahman lalle ubangijin ku shine arrahman ubangijin rahama fattabi'uni kubini wa ati'u amri ku yi wa umarni na da'a ku bar ainihin samiri da wannan abun da kirkiro ana bauta mishi to dai gaya musu wannan magana mun fassara ayin jiya qalu he suka ce da annabi haruna lan nabaraha alaihi akifina ba za mu gushe ba muna masu dukufa muna ibada akan wannan dan maraƙin ba za mu dena ba al akifina daga da ka samu i'tikaf ina fata an gane shine Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid idan kuna i'tikafi a masallaci to kar ainihin ku kusanci matayen ku shine al akif sannan Allah ya faɗa kuma cikin suratu al-a'raf yake magana cewa wajawazana bi bani isra'ila al-bahra fataw ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum qalu ya musa ja'al lana ilahan kama lahum aliha qala innakum qaumun tajhaduna ya'kufuna ay ya'buduna mana itikafi shine ka zauna a wuri daya kana ibada babu fita babu yawo ba makamancin haka to a wannan shari'ar manzon Allah alaihi salatu wassalam ba itikafi sai a masallaci idan zaka yi kwanakin da kuma juma'a ta shigo to dole ka je masallacin juma'a amma zaka yi itikafi daga asabar har zuwa alhamis ko ana masallacin ya halatta ba dole sai masallacin juma'a ba ana so a je juma'a ne in juma'a za ta fado kun fahimci wannan abin da kyau ba a itikafi a gida dan zuwa sallan farilla wajibi ne ga dan namiji to duk wanda ya shiga itikafi a gida baya fita na kwana 40 wallahi tallahi bi dai kun sa ko masu halwa ai kwana 40 a daki ba fita wai yana ibada wallahi tallahi shirme yake duk ibadan da ya hana ka zuwa sallan farilla to ka cuci kanka saboda zuwa sallan farilla wajibi ne ga dan namiji a wajen mace ne ba a wajibi ba a wajen mace ma ja'izi ne ba ma musahabi bane ba amma namiji ya zauna a gida wai yana halwa ko yana wani ibada wannan kan kuskure ne matukar bai fita yaje sallan farilla ba akwai wanda shekara 20 ma yana itikafi wali wali ran da aka haifi yarsa ya shiga itikafi ran da ya fito a ranar ya daura mata aure shekara 19 da yan watanni wallahi kuwa wai da tafi neman kudi ma da yafi to shekara 19 ba ka zuwa jami'i ai ka zama kafiri ai saboda duk wanda ya bar juma'a ta wuce sau uku bai je ba kuma lafiyar shi kalau bai da uzuri ba akan hanyar tafiya ba ba komai ba ba kuma an sa dokan ba fita ba haka kawai yake zuwa juma'a har sati uku annabi ya ce akwai tsoron Allah ya toshe zuciyar shi da imani ba zai shiga ba yasa wasu malamai suka ce in ka rasa juma'a uku kawai ka sake kalmar shahada to ina ga juma'a shekara 19 kaga ai wannan hankali ma ba zai dauka ba Allah ya sauke to sai suka ce za mu ci gaba da itikafi a wannan wurin muna ibada ga dan mariki muna bauta mishi hatta yarja ilaina Musa har sai Musa ya dawo ya gaya mana cewa ba wannan bane Allah shi amma kai kan ba mu yadda da maganar ka ba kuma shi ma annabi ne fa kuma shine halifan annabi Musa ne suka ce san ba su yadda ba za su jira har sai annabi Musa ya dawo to me ya faru
qala ya harun ma mana'aka idh ra'aytahum dallu alla tattabi'ani afa'asaita amri qala ya bana umma la ta'khudh bi lihyati wala bi ra'si إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي
قال قال النبي موسى يا داو دي داو سيتي يا هارون يا كان النبي هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا كاسن تمينا تشا الله باشي لاباري ya ce walaqad fatanna qaumaka min ba'dika wa dhallahum samiriyu ai bayan ka tafi fa mutanen ka an fitine su samiri kuma ya halakar da su abinda yasa yanke mai dawo kenan da ya dawo sai ya ce ya kai annabi harun ma manaka idh ra'aytahum dallu me ya hana ka lokacin da kaga sun bata sun halaka allah tattabi'ani ba za ka bi ni ba ka je ka sanar da ni ga abinda ke faruwa me yasa ka zauna baka bi ni ba tuhuman da yake annabi haruna kenan wannan Allah tattabi'ani la in tazo a larabci ba korewa take ba to me yasa ne aka ce Allah tattabi'ani saboda me arama to a larabci akwai la da take zuwa la za'ida takan zo ne li tawkidil ma'ana kawai dan karfafa magana ba dan korewa ba ta zo a qur'ani a wurare da yawa daga cikin misalan ta akwai a cikin suratul a'raf Allah ya ce wa laqad khalaqnakum thumma sawwarnakum ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين قال يا إبليس ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك معنى شيء أن تسجد سيكتي ألا تسجد هنا فاتح أنغاني سنن أكو إرو ونأتكين سورة الأنعام الله تواقسم بالله جهد أيمانهم لإن جاءتهم آية لا يؤمنون بها قل إنما الآية عند الله وما يشعركم انها اذا جاءت لا يؤمنون اي معنى تجاءت يؤمنون الله ساكي فدا cikin anbiya'i yace wa haramun ala qaratin ahlakna anna idha ja'at la yu'minuna ma'anan ta ayu'minuna la din ka za'ida ce haka nan can karshen suratul hadidi li alla ya'lama ahlul kitabi alla yaqdiruna ala shay'in min fadlillahi ma'anan shi li an ya'lama ahlul kitabi la din ka za'ida ce akwai ta qur'ani da yawa irin su ne la uqsimu bi yawmil qiyama wa la uqsimu bin nafsil lawama fa la uqsimu bil khunnas fala uqsimu bi rabbil mashariq wal magharibi inna laqadiruna la uqsimu bi hadhal balad fala uqsimu bi mawaqi'in nujum duk wadannan laladin kawai za'ida ne amma ba sa aiki hakan kawo su ne dan karfafa ma'ana ina fata an gane to nan ma ai ma'anan jumlan ya harunu ma manaka idh ra'aytahum dallu an tattabi'ani saka ce Allah tattabi'ani wannan ladin irin wadancan ne an fanci wannan abin da kyau to da ya tambaye shi ce me yasa da kaga sun halaka baka bi ni ba dan ka sanar da ni afa sai ta amri shin ka saba umarni na ne ko kai ma baka min da'a ne kaga ya tuhume shi kala sai ci yabna umma ya dan uwata bi ma'ana ya dan mahaifiyata me yasa ga ya mishi haka wai dan ya tunatar da shi dangantakan da ke tsakanin su ina fata an gane ka san dangantaka na ciki daya special dangantaka ne to sai ce yabna umma ya wanda muka fito ciki daya da shi la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si kar ka kama gashin gemu na ka ja wala bi ra'si haka nan kar ka kama gashin kaina ka ja dan annabi Musa ya fusata ya kama gashin kan shi jijjiga kuma ya ja gashin gemu shi yana masa fada me yasa ka bari kaza ya faru bayan na bar maka ainihin gadin su kuma shine kani fa Haruna ne babba amma saboda me Musa ne shugaba kun gane ko Haruna yaron shi ne a wannan wurin to kaida kuma na shugabancin annabci ko mahaifinka ne kasa da kai indai kai annabi ne manzo to shi annabi ne manzo shi ya roki Allah ma ya maida Haruna manzo ai wa akhi Harunu waj'al waziran min ali Haruna akhi kaga addu'a ma ya mishi to shi yasa anan Haruna garkashin shugabancin shi yake shi yasa idan kana shugaba ba so ka zama solo biyo ina fata an gane dole ka zama mai tsawatarwa in abu ya faru ka tsawatar wajen ashar ma kai ashar wajen mari kai mari wajen nasiha kai nasiha wajen shiru kai shiru amma ka zama solo biyo shekara 8 kana Allah wadai ka cuci mutane ai Allahumma ya cuci mutane ya cuci arewa wallahi shekara 8 yana cutar mu a kashe mutane ce ayi Allah wadai Allah sauwake to ba so shugaba ya zama haka suka ce idan kana shugaba ana bukatan ababe guda biyu suka ce la takun ya bisan fatu usar wala takuratban fatuksar kar ka zama mai tsanani da yawa sai ka wahalar da mutane kar ka zama solo biyo sai abubuwa kuma su lalace ka zama tsaka tsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata kun fanci wannan abin da kyau to dai ga nan ja gaba zamu ga shi ko me zai yace Allah tattabiyani afa sai ta amri qala ibn umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si to dai fadi wannan Haruna ya gabatar da uzuri shi harura ne guda biyu a cikin suratul a'raf Allah ce wala maraja Musa ila qaumihi gadbana asifan da annabi Musa ya dawo yana cikin fushi zuwa ga mutanen shi qala bi sama khalaftuni min ba'di yace tur da annin halifancin da kuka min yadda na bar ku din kun ci amanata ana bar ku akan tauhidi kun koma bautan dan maraki bi sama khalaftuni min ba'di a'ajiltum amra rabbikum shin kuna kokarin gaggauto da al'amarin ubangijinku ne bala'i sauka akan ku sai ce wa alqal alwaha ya dauki alluna at-taura ya watsar saboda ran shi ya baci bai san lokacin da ya watsar da alluna hannun shi ba alluna ne na at-taura da Allah ya bashi saboda shi at-taura a alluna aka rubuta shi annabi Musa ya taho da shi bai san lokacin da ya watsar ba saboda me ya ga mutane sun koma mushrikai damuwar shi ba washa kai walidi ba an bar tauhidi ina fata kun gane ku ga da fushin nashi fushin Allah yake ba wa biyan bukatar shi bane ba mutane sun koma kafirai ya watsar da alluna yo ina Allah zai aiki babu tauhidi ina fata an gane to shine wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama ka annabi Harun yana jijjigawa nan kuma aka ce bilihiyati ya hada ma hada gemu shi to dai wannan sai shi Harun ya ce qalabna umma innal qauma stada'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmil bi al'a'da'a wa la taj'alni ma'al qawmi zalimi yace ya dan mahaifiyata mutanen nan fa da kabarin da su ai sun fi karfi na sirrin jayi ne kai ya kai gama da yana taimu su wa'azi sun yi attempting su kashe ni wa kadu yaqtulunani sai ce fala tishmid dil aada kar ka bari mai kiyasu min dariya ana ganin mutare annabawa kuma ka zo kana marina kana jamin gashin kai ai sai su taimin dariya kuma gobe za ka ƙara bani ran halifa a cikin su a ce kai halifa menene in ya dawo ma marin kai ki an gane ko shine ce fala tishmid bil aada shi yasa annabi yake addu'a kowa dinga wannan addu'a Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa ghalabati al-aduwi wa shamatati al-aada ya Allah ina roƙonka kamin tsari daga ainihin nauyin bashi ya zama bashi yarin jaye ne yafi karfi na wa ghalabati al-aduwi hakanan abokan adawa ta surin jaye ne su fi karfi na karka taba bawa makiyana nasara a kaina sannan sai ce na uku ainihin min shamatati al-aada ya Allah karka bari makiyana su min dariya duk halin da za a shiga makiyana ya zamo ni ne bakin cikin su suna ta kokarin ya zaka kaskanta kullun sai ci gaba kake ya zaka wulakanta sai ci gaba kake suna so su ga bayan ka ina kai gaba sai dai su ji labari hidi a salansa ko sai a sallah yawa su da ganin bayan ka sai kana sallah to duk yanda za a yi makiyanka kan su ma dariya to wannan addu'an suna da muhimmanci annabi ma yana yin shi Allahumma inni a'udhu bika min ghalabati ad-daini wa ghalabati al-aduwi wa shamatati al-a'da ya Allah karka bari makiyana su min dariya to da wannan addu'an annabi Musa sai ya dan dawo cikin hayyacin shi to shine anan sai ya ce inni khashitu aini naji tsoro ne an taqula farraqta baina bani isra'il karka zo ka ce ni ne na raba kan banu isra'ila waɗansu suna tauhidi waɗansu suna shirka ana ta rigima karka ce laifi na ne kawai sai na rasa ya zanyi na dora hannu akai nan ga matsala ina tsoron karka dawo kuma ka ce laifi na ne to ina kai kuma in bika ka ce me yasa ka biyo ni kuma ka bar su abu ya ƙara lalacewa ya rasa yanda zai yi ne shine ce inni khashitu an taqula farraqta baina bani isra'il wa lam tarqub qawli kuma karka ce ban kiyaye magananka ba na rasa ya zanyi da waɗannan mutanen to da ya faɗi wannan abun kala Musa sai Musa ya ce kala rabbi ghifirli wa li akhi ya Allah ka gafarta mi da dan uwana wa adkhilna fi rahmatik wa anta arhamur rahimin ka shigar da mu cikin rahamanka da jinkanka ka tausaya mana dan kai ne arhamur rahimina kaga kalmar arhamur rahimin kalma ce da Allah yake son ta in zaka roki Allah ka ce ya arhamur rahimina ya mafi jinkan masu jinkai duk wani mai tausayi to kai ne mai tausayi shi shi yasa wata mata da aka kawo mata ruwa ta sha tana jin kishirwa kaman za ta mutu an kawo su a cikin fursunonin yaki tace a taimaka mata da ruwan sha aka kawo sai ga danta yana son ruwan sai ta bashi ta hakura sai annabi ya ce da Abubakar as-Siddiq ya Abubakar kana mamakin irin kaunan da ke tsakanin da da uwa yace ai mamakin ya wuce ba tunani yace to Allah na kaunan mu da tausayi mu fiye da yanda uwa ke tausayin danta to idan ka ci ya arhamar rahimina Allah zai saurare ka ya mafi jinkan masu jinkai kai idan ma ka ce ya rahamanu hasan uku ya rahamanu ya rahamanu sai mala'iku su ce arhamur rahimina ya jika faɗi abin da kake bukata to shine Musa yace wa anta arhamur rahimina ya Allah ka gafarta mana ni da dan uwana abun nan da ya faru ba fa laifin mu bane ba sun fi karfin mu ne Yahuda wannan wa anta arhamur rahimina kai ne mafi jinkan masu jinkai to idan ya faɗi wannan maganan me ya faru a ranma
qala fama khatubuka ya samiri qala basurtu bima lam yabsuru bihi faqadtu qabdatan min athari ar-rasul فَقَدَّتُ قَبْضَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي
النبي موسى باي فوشين شي يا سوق هر ياي الدعاء الله يقول ولما سكت عن موسى الغضب اخذ الالواح ده فوشين يا سوقا يداو هايتين شي يجي يبو wannan allunan da ya watsar an gane ko sai dawo kan samiri shi babban shedani yace ma khatbuka ya samiri me ya labarin ka ya kai samiri me yasa kai wannan abu me yasa ka halakar da mutane bayan kai ma kana cikin mabiyana me yasa ka kirkiro wannan dan maraƙin kala sai ci basurtu bi malam yabsuru bi ai naga abin da basu gani bane ba Allah min wata baiwa shi a ganin shi wabe wace baiwa ce amma ko ya halakar da mutane dan ya ga malaika jibril sannan ya ga dokin da yake kai kuma ya ga inda dokin ke takawa sai dinga iban wannan kasan yana kullewa madadin ya jika ya sha yayin wanka da sarace sai yazo ya halakar da mutane da shi tunda kasan albarka ce ko ai da sai ya jika ya sha shi kadai amma sai yazo ya halakar da mutane da shi to sai ya ce basurtu bi malan yabsuru bihi ni na ga abin da basu gani bane ba sai ya ce faqabtu qabdatan sai na wato damki daya ma'ana na ibi ainihin cikin hannuna guda daya min atharin rasuli daga gurbin inda dokin manzon nan yake tafiya shi annabi Musa ya gane manzon ana nufin malaika jibrilu dan shi ne zo akan doki dukkan su ba wanda ke kan doki da yaji ya ce na ganshi akan doki sai ya gane malaika jibrilu ya gani an gane ko sai ya ce fa na baftuha shine na watsa cikin wadannan ababan da aka narka na ainihin kayan adon mata na banu Isra'il wanda matan mu suka iba na kera na mada shi dan maraki sai ce wa kadhalika sawwalat li nafsi kawai da haka rai na fataraya mini na tsara dan marakin na abauta mishi kawai dan a shiga matsala ka san akwai ni shi bai so a zauna lafiya wani bukatun shi a ta hayaniya dani yake ji akwai wani da na sani shi duk inda yazo ka bashi minti 5 da izinin Allah sai an fara musu kuma a kaure kullun shi haka yake duk yanda ake zama a nitsi ana hira in yazo sai ya kirkiro musu ko babu ita abu fari ne tas wallahi sai ya ce baki ne sai wata ran namishi magana nace wani me yasa kake haka yace a ai malamin ba a musu mai hiran ba ta dadi kaji masifa dan Allah to shine sai shi ma ce kawai waran shi ne tsara mishi haka bashi da wani hujja wa kadhalika sawwalat li nafsi kawai haka ne na ta tsara min ne wannan abun na ainihin dulmoyar da mutane annabi Musa sai bashi amsa kale ci fadhhab
fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafa wa unzur ila ilahika alladhi dhalta alayhi 'akifa لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما
قال سيد موسى شد سامريو فذهب كتفي bi ma'ana an kore ka shi kan an kore shi expelling daga kasa kenan kar mu sake ganin ka a cikin mu ka bar duk inda muke kai tafiyan kai kadai sai ce fa inna laka tabbas kuma ina so ka sani kana da fil hayati a cikin rayuwanka sakamakon abin da ya faru da kai an taqula la misasa an taqula la misas zaka kasance ba wanda zai cakuda da kai ba zaka cakuda da kowa ba zaka yi ta rayuwa kai kadai har ka mutu kaga wannan bala'i ne dan adam yana bukatan mutane amma ka rayu kai kadai ba zai yiwu ba to sakamakon abinda bala'in da Allah dora mishi yace an taqula la misasa eh wai zaka ce la misasa haka ake fassara shi amma bashi da ma'ana wannan fassara da bin kalman an taqula yakan zo bi ma'anan aiki ya zo cikin hadisin taimama annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya aike wani daga cikin sahabbai ina ji Ammar ibn Yasir ne da ya aike shi zuwa wani gari akan hanya sai janaba ta same shi ya kwanta bacci da daddare da ya tashi ba ruwan da zai wanka ya rasa ya zai shi ko bai san hukuncin taimama ba kawai sai ya cire kayan shi ya samu yashi ya ta birgima a ciki ko shine wanka ya ta birgima a cikin yashi da ya gama ya zo ainihin yayin sallah da ya dawo sai ba annabi labari sai annabi ya ce innama yakfika anta qula bidayka hakaza, haka yazo cikin hadisi, ai ya ishe ka anta qula ka aikata, ba wai ka ce ba bidayka da hannayenka hakaza. Annabi sai buji kasa da hannun shi ya koya mishi yanda ake taimama, kaga sai ya ce anta qula bidayka. To anta qula yake yanzu a larabci ana nufin aikata abu, anta qula la misasa, sakamakon da zaka samu zaka kasance la misasa, ba zaka cakuda da kowa ba, ba wanda zai cakuda da kai. Ina fata an gane wannan abin da kyau. Wannan shine mana anta qula la misas, kuma haka ya faru da shi, aka kore shi ya bar cikin mutane ya koma shi kada yake rayuwa, baya kaunan kowa ba mai kaunan shi, har ya koma ga Allah. Ga mutane ba sa kaunan shi, annabin Allah baya kaunan shi, Allah ma baya kaunan shi, babu bala'i sama da wannan. Shine sakamakon mummunan aiki kenan. To kafin ya kore shi kuma sai ya ce da shi, wa inna laka maw'idan lan tukhlafa, ka sani duk iskanci da kake a ban kasa fa kana da wani wa'adi da Allah iba maka, wasu ɗan shekaru a duniya da zaka mutu shine maw'idan, kuma lan tukhlafahu, ba za a saba maka ba. Allah baya zalunci, ba za a ce dan Allah baka shekara 100 sai ka saba mishi ya ci a rage 10 ba, Allah baya haka. 100 nan cip-cip haka zai bar maka yanka, Allah sai dai ma ya ƙara maka. Ya tabbata cikin hadisi Allah rubuta ma shekara 50, sai kai wani aiki mai kyau sai Allah ce mala'iku su ƙara rubutawa, a ƙara 55 ko a ƙara 10 zai zama 60. Saboda akwai a cikin ilimin gaibu ajali biyu ke rubuta dan adam, akwai ajalin farko da ake sa mala'ika ya rubuta ma tun kana ciki, wani shi yake hannun mala'iku, akwai kuma na ilimin gaibun Allah da ya boye su ba sani ba. Wasu kyawawan ayyukanka idan kai ya burge Allah ya ce kai ku goge 50 ku bai da shi 60, saboda na yarda da shi. Mala'iku su kuma yaf'aluna ma yu'maruna, ne ina fata an gane da an ce ku yi kawai za su yi. To sai ya ce kana da wani wa'adi, lan tukhlafahu, wanda ba za a saba maka ba. Wanzur ila ilahika, ka kalli wannan ubangijin naka da ka kirkiro dan maraki, allazi dhalta alaihi akifa, wanda ka dukufa a kai kana ta bauta mishi ka halakar da mutane, lanuharriqannahu, za mu kona shi. Annabi Musa sai aka kakkare wannan dan marakin, aka cinna masa wuta ya zama toka. Yace summa lanansifannahu fil yammi nasfan, sannan za mu watsa shi a cikin teku watsawa. Bayan mun kona Allah naka, sannan tokan mun eba mun watsa a cikin ruwa, dan ka san ba Allah bane ba. Sannan waɗanda suka bi ka akai su gane ba Allah bane, ga Allah naku an kona shi, tokan amma watsa ruwa. Sai da aka yi wannan a gaban shi, kafin yace to an kore ka kuma ka bar cikin mutane. Ke sa idan mutum ya zama kansa a cikin mutane koran shi ake, ku gane wannan abin da kyau. Idan mutum ya zama zaman shi a cikin mutane fitina ne, to koran shi a cikin al'umma ake, ya zama kudan ta'adda ne. Ke sa Allah ya ce innama jaza'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu, na farko kenan, aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfa min al-ard, duk inda aka samu ɗan ta'adda a ban ƙasa, masu yada barna, masu yakan Allah da manzo, to hukuncin su guda hudu ne. Na farko shine a kashe su, an yi qattalu kenan, ta kowace irin hanya, ko a harbe su, ko a sare musu wuya, ko a musu alluran mutuwa, duk abin da aka yi ya halatta an yi qattalu, kawai su bar duniya. Duk zabin da alƙali yayi ko mai mulki ya halatta. Shi yasa lokacin sojoji sai a jera su a bakin babici, duk a harbe su, kuma a nuna a NTA. Shi yasa ake tsoron aikin laifi. Yanzu kuma kai aikin ta'addanci wa ka dau lauya a tafi kotu, a ta turanci an taka masa haƙƙi shi, ga demokradiya shege ya ce mala. Ina fata an gane. Sannan ko ka zaka ce wannan musulunci ne, tsabon kin Allah, Allah sauke. To anan in aka kashe su, ko kuma in aka ga dama a yanke musu kafan dama da hannun hagu, ko kuma kafan hagu da hannun dama, aw yusallabu, ko a tsire su, kowa ya gani a filin Allah, a zo filin idi ko kofan sarki, ga wannan ta'adda za a masa hukunci. Sai Allah ya ce aw yunfa min al-ardi, ko kuma a bar su a ce a kore su, ba ku ba kasar nan har abada, an kwace ma nationality, ku koma wata kasa ku rayu, kar ku kara shigowa kasar nan. To kaga anan shi ma sai aka dauki wannan hukuncin, annabin Musa ya ce a kore shi, babu kai babu. To sai ya ce bayan ya gama tabbatar da wannan abun ba Allah bane, ya kona ya watsa tokan cikin ruwa, sai zai kara dawo masa da tauhidi sai ce innama abun sani kadai ilahukum ubangijinku na gaskiya Allahu shine Allah wancan kan ba Allahu bane ba sai ce allazi la ilaha illa huwa Allah da ba abun bauta bisa ga cancanta sai shi ci kadai cancanta abota mishi dan duk wanda ba shi da siffa ta kamala irin ta ubangiji ba Allah bane ba shi yasa Allah yace la ta'khuduhu sinatun wala nawm karshen magana kenan gargangadi baya riskan Allah balle bace to duk wanda yake da siffa ta gajiyawa ya za a ce za a bauta mishi to sai yace wasai a kullu shay'in ilma ilmin Allah ya yi wuce komai yace wa ahata bi kulli shay'in ilman wa ahsa kulli shay'in adada duk abin da ke duniya fa Allah ya san lissafi shi yanzu a yanzu nan cikin sakan daya Allah ya san mutum biliyan nawa ne a duniya da miliyan kaza da dubu kaza da kwaya kaza hadan da aka haifa a sakan din nan da ya hau wallahi Allah ya san ba wanda ke da wannan figures din in ba Allah ba United Nation ƙarya take ba abin da ta sani ko mutanen Gombe ba wanda sai yawan su in ba Allah ba balle duniya maka ce yawan mutanen biliyan 8 ta tsafan ƙarya hasashe ne fa ba kirgawa ake ba to shi yasa amma Allah ya san yawan mutane ya san yawan aljanu duk inda suke Allah ya san yawan su dabbobi Allah ya san yawan su mala'iku ya san yawan su to wanda bai da wannan sifan ya za a bauta mishi wanda bai da ikon kawo dare da rana ana zafi bai sai canja ba ruwan sama ya zo ba a so sai ya zo sanyi ya zo ba a so sanyin sai ya zo a shirye taro ruwan sama ya watsa taro in ba Allah ba zai wannan abu to shi yasa yace wasai a kullu shay'in ilman ilmin Allah ya roci komai yace wa mamin dabatin fil ardi sai yace me illa ala lahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabi mubin komai ya rubuta a wurin Allah ba abin da bai rubuta ba yace wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa shi kadai yake da makullan gaibi ba wanda ya san gaibi in ba Allah ba wa ya'lamu ma fil barri wal bahr ya san abin da ke cikin kogi ya san abin da ke kan tudu duk girman tekun duniya Allah ya san abin da ke ciki kun san fa teku yafi kasa yawa ina fata an gane sama da kashi 70 na percentage na kasa gaba ɗaya ruwa ne inda muke rayuwar dubbe wace kashi 30 cikin 100 ba gaba ɗaya ruwa ne shi yasa idan ka tashi daga nan misali zaka je US mafi yawan tafiyan da zaka yi duk akan ruwa ne bai wuce awa uku ba ka hawo kan teku sai ke wajen awa 8 kuma kana kan teku tekun yafi yawa a duniya to Allah ya san duk abin da ke cikin wannan teku ya san abin da ke kan tudu sai ce ma taskudu min warqatin illa ya alamuha duk wata bishiyar da ke duniya ba ganyen da zai fado ba Allah ya sani ba wala habatin fi dhulmatil ard babu wata kwaya a cikin duhun kasa face Allah ya santa duk wani kwayan da ke karkashin kasa Allah ya san menene shi to wannan shine Allahu wanda ya san komai yace wala ratabin wala yabis illa fi kitabin mubin da danye da wanda ya bushe komai yana cikin littafin Allah a rubuce ba abin da Allah bai sani ba to saboda ka yan uwa mutun ya ji tsoron Allah shi yasa kaga karshen suratu Luqman Allah faɗi abubuwa guda biyar duk wanda bai san wannan ba to ba Allah bane ba aba bai ne guda biyar wace aya ce a rama yawa kaga na farko inna Allaha indahu ilmus sa'ati ba wanda ya san tashin kiyama in ba Allah ba ya san za ta shi kiyama ne 2020 kaza misali kar wani zorita misali na bayar kuma ran kaza ga watan kaza karfe kaza da minti kaza da sakan kaza za a busa kahun tashin kiyama a yanzu haka Allah ya sani to ran da halacci duniyan kuma ya sani to duk wanda bai san wannan ba zai zama ubangijin bauta ba shine inna Allaha indahu ilmus sa'a sai yace me wa yunazzilul ghais shi yake saukar da ruwan sama al ghais in Allah ya rike ruwa ba wanda yake kawo shi ai ta roƙon ruwa ko ba haka ba in an yi sa a ce ruwan ya zo mana saboda na Allah ne sai ce to wa ya'lamu ma fil arham Allah shi san abin da ke cikin mahaifan mace sai tura suka ce a yanzu ai an ci gaba ana scanning a gane saboda haka nan mun kura Qur'ani sai muka ce ta kun makara shi abin da Qur'ani yace wa ya'lamu ma fil arham, bai ce ba wa ya'lamu man fil arham ba. Inda Allah yace wa ya'lamu man fil arham, da likitoci sun gano ilimin Allah, shin Allah ya san wa ke cikin mahaifa, shin ai sikanin mace ne ko namiji, yan biyu ne ko yan uku, a bada idd garan da za a haife shi shine man fil arham. Amma wa ya'lamu ma fil arham, Allah ya san abun da ke cikin mahaifa, ya san namiji ne ko mace, ya san shekara nawa zai a duniya, wani rashin lafiya zai yi, dan kasuwa ne, manomi ne, aikin gwamnati zai yi, dan siyasa ne, dan ciwa-ciwa, duka Allah ya sani. Sunan shi ma Allah ya sani, sunan da za a same shi, yaushe zai mutu Allah ya sani, a rayuwar shi zai samu matsala kaza da matsala kaza, duk Allah ya sani. Wa ya'lamu ma fil arham, kun fahimci abin da yake? To shi ne abu na nawa? Na uku. Wa ya'lamu ma yace wa matadari nafsun madha taksibu gadan, ba wanda ya san me zai gobe, kaga ma tsara shirin ka sai ya rushe, haka riko baka ba, kana tsarawa Allah ya san ba zai yi ba. Karfe 6 na safi a kiraka, wani matsala ya faru, wancan duk sai ya rushe, to Allah dama ya san ba zai yi ba. Sai ce wa matadari nafsun bi ayi ardin tamut, Allah ne kadai ya san a ina mutum zai mutu, ba wanda ya sani. Inda kake rayuwa da ba inda zaka mutu da ba. To waɗannan ababe guda biyar yace inna la alimun khabir, Allah shine alimu mai cikakken ilimi, khabirun wanda ke bada labarin ababen da suka wuce. Shi yasa anan Allah yace wasi'a kullu shay'in ilma, ilimin Allah ya yalwaci komai, da haka ka sallama wa Allah, ka miƙa mishi wuya sai ka zauna lafiya, akasin haka sai ka shiga fitina ka shiga bala'i, Allah ya kiyaye. Sai Allah yace mi
kadhalika naqussu alayka min anba'i ma qad sabaqa wa qad atainaka min ladunna dhikra man a'rada 'anhu fa innahu yahmilu yawma al-qiyamati wisra.
Allah ce kadhalika, kamar haka ne ya kai wannan annabi mai girma alayhi salatu wassalam, na qussu alayka, muke laburta maka. Al-qissatu shine labari, yasa Allah ce na hanu na qussu alayka ahsanal qasasi, mu ne muke kissanta maka mafi kyawun kissa. Bima auhayna alayka hadha al-qur'an wa in kunta min qablihi la min al-ghafilin, Allah subhanahu wa ta'ala nan yace wa annabi mu muke kissanta maka wannan labari tun daga farkon labari annabi Musa har zuwa nan. Na qussu alayka, mu muke kissanta maka, muke labarta maka, min anba'i ma karsa baka, na labarin ababan da ya riga ya wuce. Annabi yana bada labarin kai ka ci a gaban shi akai, shekara dubbai da faruwan abun kafin a haife shi, amma ya san abun, ya san yanda ya faru, ya san yaya ya faru, saboda me? Wahayin da Allah ke mishi. Na hanu na qussu alayka, mu muke laburta maka, shine na qussu alayka min anba'i ma karsa baka, mu muke baka labarin labarin da suka wuce na mutanen baya. Wa qad atainaka min ladunna dhikra, haqiqa atainaka mun baka dhikran alqur'ani, min ladunna daga wurin mu, babu wanda ya bada qur'ani in ba Allah ba. Littafi gagara ba dau gagara koyo, gagara takara kuma, alqur'ani shi kadai ne littafin da ya gagari duniya. Shi yasa da aka zo aka yi taro a Sweden, a Switzerland, aka ce ya za a yi a ainihin rikita musulmai, a dagula musu addininsu, aka ce shi ne a canja Qur'ani. Aka ittifaki kwarai a canja Qur'ani, kowa ya yarda. Sai wani mutum daya ya ce a wasa kuke, ai Qur'ani ba zai canzu ba, ai za ku iya canja shi gaba daya. Wani yaro karami dan shekara 12 ya ce ba haka ba ne, ai su haddace abin suke. Duk duniya babu littafin da ake mishi hadda in ba Qur'ani ba, kowane littafi karatun fahimta ake mishi. Amma ka canja alif a ce ka cire alif, ka je ga malaman Allah ka gani, ka ga inda ake fidda kara da harji, a ce ma kaza din na masu kaza ne, ina fata an gane. A ce maka a duniya su 115 a Qur'ani, al-akhiratu ma 115, kuma haka ne Qur'ani ne kada ake mishi wannan abu. Kesa Allah ce innal ladina kafaru bizikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz, tabbas waɗanda suka kafir cewa alqur'ani shine azzikr lokacin da yazo musu su sani wa innahu lakitabun ai shi wani irin littafi ne azizun gagara koyo mabuwayin littafi yace la yatihi albatilu ƙarya baya shiga qur'ani baya ma zuwa inda qur'ani yake min bayni dehi wala min khalfi yace tanzilun min hakimin hamid saukacce ne daga wajen alhamidu abun yago ina fata an gane min hakim kuma mai hikima wanda ke da cikakken hikima to alqur'ani mai girma Allah ya ce mu muka baka shi wa qadatina kamil ladunna zikra shine ilimin min ladunni na gaskiya kenan wa innaka latulqa alqur'ana min ladun hakimin alim Allah ce kana karban qur'ani ne daga wajen alhakim kuma alalim duk wani ilimin da ba qur'ani ba tasuniya sunan shi an gane ko shi yasa wani mai baiti yake cewa kullul ulumi siwa alqur'ani mushghilatun illa alhadisa wa illa alfiqha fi ad-dini al-ilmu ma ila fihi qala haddathana wa ma siwahu fa waswasi shayatin ilmi shine alqur'ani shine hadisi shine fiqhun ad-dini duk abinda ba wannan ba kawai hayaniyar shedan ne yace in dai ilmi ne mujana qala haddathana to za ka kai mu gaban manzon Allah kenan amma da mafarki da tatsuniya da wane ne yace duk wannan bata mutane lokaci ne ni ma zan iya to shi yasa a yau sai aka yaki kwakwalan musulmai mutun ya haddace qur'ani ya haddace hadisi ya san fiqhu ga imani ga tauhidi in bai jin turanci shi jahili ne wai na rantsa da Allah wannan kalman kafirci ce duk wanda ya yarda da ita duk wanda ya yarda da wannan maganar da kafirai suka jefa mana kuma muka dauka zai iya fidda kai a musulunci to menene ilimi din ga ilimin min ladunni daga wurin Allah mutun ya haddace qur'ani kace mishi jahili kawai dan bai iya turanci ba turanci ba shi da bambanci da Hausa ba na sha fada wannan abu yare ne ba ilimi bane shi shi yasa zaka ga direban jirgi a Morocco ko a Jordan bai jin turanci kuma yana tuka jirgin me yasa baka ce masa jahili ba da larabci ya karanta abu ya zama likita medicine kuma da larabci ga suna a Egypt ga suna a Jordan ga suna a kasashe da yawa ka je Turkiya mutun kana masa turancin mako kallanka ba zai ba kuma direban jirgin sama ne ko kwararren likita ne ya iya kera makamai wannan shine ilimi ba yare ba kai hatta a Europa kasashen da suke turanci ba su da yawa Germany ba turanci suke ba tun daga ko shugaban kasa bai magana da turanci kuma a zo United Nations fa kowa da yaren su yake magana shugaban Germany ya Jamusanci shugaban Spain ya zo yaren Spanish shugaban France ya Faransanci shugaban Italy shugaban Holland ya Dutch kowa da nashi ya kai ka zo ka sha kod bakin banza kana turanci shi da gaskiyar magana turanci yare ne ilimi daban yare kuma daban wanda ya iya yarbanci ya iya inyamuranci ya iya fulatanci da barbarci da Hausa wai jahili ne da mai iya turanci ba kuma musulmi ya yarda shine harbu tafkir kenan a yaki kwakwalan ku a yaki tunanin ku kuma kun yarda kun fahimci abin da kyau to shine anan alqur'ani fa shine ilimin farko duk wani abu sai dai bi bayan shi shi yasa a Sudan lokacin Umar al-Bashir in ka haddace qur'ani da tajwidi da qira'a da komai to matsayin ka dai ne mai digiri a aikin gwamnati kaga wanda suka san darajar qur'ani ko da kai da mai digiri matsayin ku daya a aikin gwamnati dan kai ka ma fi shan wahala kun fahimci abin da kyau to dole sai musulmai sun dawo hayyacin su sannan Allah ma kuma ya shigo cikin lamarin su amma mun koma kananan Yahudawa amma ba mu san mun koma ba sai an yaki kwakwalan mutane ne kuma dama haka Yahudawa suke ina ka za mu tsaya nan mu tashi akan Qur'ani gobe insha Allah wanda mu kwana cikin Qur'ani abinda muka faɗa ne dai Allah shi ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh